أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا جمعة بكي قوات رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو إيدة دليه إيدة أربعين دا أكو وان دي دي دا تاكوس قوات هؤو ميلادية هاي هو النبي عيسى دم مريم عليه السلام شكرا تدبو بيو دا أشرين دا بيو ajiya mun tsaya akan aya ta wato 40 zuwa aya ta 41 a cikin suratu wato al-anfal a shafi na 182. A yau zamu tashi akan wannan ayar, duk da yake wannan aya tana dauke da dimbin hukumci hukumci, mu dan fara dai tabowa daga cikin su. Ba mu sani ba yau ko zamu dan kare bayanin hukumci hukumcin dake cikin ta wadanda muka dan gabatar, sannan wato mu ci gaba da karatu, saboda duk in karatu ya kai inda akwai hukumci hukumci da yawa, wani lokaci ana samun wato masaloli masu wahala. Allah ya taimake mu. To, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Alaramma Allah ya ce wa'lamu annama ghanimtum min shay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى يتي واعلموا كسني أن ما غنمتم من شيء دو أبن دكون كسامو نغنيمة فأن لله خمسه تو خمسينسا خمسينشي واتو ديبس بير لله نألا نيو للرسول كما نمنزوني صلى الله عليه وآله وسلم ولذي القرباء دكما ما أبوتا كسنتي mun faɗe su mabusa kusanci na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal yatama da kuma marayi ƴaƴan musulmi kenan, waɗanda iyayen su maza su mazaji kenan su kuma su gabar su, ko wanda ya rasa mahaifiya da mahaifi gaba daya, wal masakini da miskinai, wa ibn sabil da kuma matafiyi za a rarraba musu kenan. Su za a kasashe kashi biyar a ba su, a ba da kashi ɗaya, wannan a raba shi shi ma gida biyar ko kaso biyar kamar yadda bayani zai zo, kuma mun dan taba shi kashi hudu a raba ma masu wato waɗanda suka je wajen yaƙi. Sai Allah ce in kuntum amantum billah, ha in kun yi imani da Allah kenan, famtathilu, ku zartar da abinda Allah ya umurni. Waɗanda anka ce su bayar, waɗanda anka ce su karɓa su yarda rabon Allah. Wa ma anzalna ala abdina kenan, wa bima anzalna ala abdina, da kuma in kun yi imani da abinda muka saukar akan bawanmu, yawmal furqan, wato yawmal furqan, ranar furqan, ranar rarrabe gaskiya da ƙarya shine ranar Badar, yawmal taqal jama'an, ranar da jama'a biyu suka haɗu, jama'a ta musulmi da kafirai, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Wannan shine bayani akan wato aya a gurguje saboda kalmominta. To, idan muka diba da Allah cewa alamu ku sani anna ma ghanimtum min shay'in, duk abinda kun ka samu na ganima, sai malamai sun ka ce min shay'in, an gane ko fi mahal, wato matsayin shike yana nufin kowane irin abu, asalinsa wato fi mahallin nasbi, an gane ko halun min al'aidi, wattaqyidu bihi lil'itina'i bi sha'nil ghanimati fala yustahanu fiha bi shay, ka inna ma kana, wato abin da yasa an ka ce min shay'in, an kai taqyidi da shi, an gane ko kenan ka'idan ma kana ko menene saboda ka ayi wasa da abinda an ka samu na gani ba domin al'amarin dukiya mun faɗa cewa al'amari ne wanda yake yana da wato fitina to mun faɗa a sati ajiya kenan al-ghanima shine abinda musulmi suka je suka yi yaki suka same shi suka kwato shi da karfi sannan in aka ce al-fai'u shine abinda musulmi ba su je suka yi yaki ba a zance mafi inganci an gane ko Allah ya jefa tsoro cikin zukatan kafirai an samu iko akan su ba wani yaki aka yi ba sannan kuma muka ce an-naflu shine abinda ma yu'tihi al-imam li ba'd al-muqatila abinda shugaba zai bayar ga waɗanda suka je suka yi yaki ziyadatan alal ashumi wanda ƙari ne akan rabon su tashji allahum dammi dan wato abinda sa musu karsashi kenan to wannan aya tana dauke da hukumci kamar da ni bayani waɗanda suna da yawa irin wannan karatu da za a yi jalsa ta tafsiri ba za ta iya ɗaukar dukkan wannan karatu ba amma za mu taɓo waɗansu daga cikinsu a ƙarshe kuma mu ba da masadir na farko shine meye hukuncin ba da wannan nafrukin da mun ka cewa shugaba yana iya ba da wato annafli akwai riwaya ga Imam Malik yana ganin cewa ana iya ba da naflu amma bayan an yi yaki amma shugaba ba zai iya ba da naflu ba kafin a je a yi yaki ma'ana yanzu a ce idan aka yi yaki aka kare to wani kana da kaza shi Imam Malik yana ganin wannan bai dace ba amma jamhur sun saba mishi micece mahangar Imam Malik saboda wannan zai sa kamar yakin ya koma don duniya za a yi shi ba abu ne wanda za a yi don Allah ba an gane ko amma jamhur sun saba mishi ba kuma don suna sun saba ma Imam Malik ba a'a saboda dalilai idan za a ce to idan kuka je wajen yaki lokacin da kuka tafi an gane ko kuna da rubu'i amma idan kuka dawo kuna da sulhi ma'ana harin da za ku kai lokacin da za ku je wajen yaki yanzu to in kun yi shi kun ci nasara za a ba ku nafl za a ba ku wato matsayin rubu'i amma lokacin da kuka dawo daga wajen yaki kuma in kuka yi wani yaki to za a ba ku sulhi to sai malamai suka ce menene hikimar da ta sa an kai haka sai an ka ce lokacin da musulmi za su tafiya wajen yaki kafirai ba su da labarin su kenan sai a ba su kaso wanda yake na rubu'i ba mai yawa ba amma lokacin da musulmi suka je suka yaki suka dawo to idan suna son su kai wani hari kafirai sun samu labarin su za su shirya to shi yasa sai a kwadaitar da su don saboda a ba su sulhi ma'ana in sun samu damar yaki za su yi yaki wannan shine zance mafi inganci kaga umurni ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin ma su je su yi yaki wannan kuma ita ce riwaya ta makhul an gane ko riwaya ce ta makhul wadda yake wannan hadisi na makhul Imam Ahmad ya fitar da shi sannan kuma da Imam Abu Dawuda sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ingantar da wannan riwaya a cikin Sahih Abi Dawuda kinan wannan ya nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata wannan kinan sai mu zaman to ra'ayi na Imam Malik duk da yake Imam Malik babban malami ne nan sai mu yi masa uzuri hadisin bai zo masa ba koko shi yana fahimtar sahabbai sun bambanta da zamanin da ba zamanin mu ba domin su waɗannan Allah ya gaskatar da su to mutanen mu kuma kwadayin duniya ya musu yawa ala ayyati hal dai tana yi wa ijtihadi ne na wato malami wallahu ta'ala a'lam to sannan kuma sun kafa hujja da hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda yake cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura su qibla Najd wajen Najd lokacin da suka je suka yi yaki aka zo sai aka ba su nasu rabo 12 wato ba'iran ko rabon su raqumi 12 sannan wa nufilu ba'iran kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kara musu ba'ir kaga wannan ya nuna cewa kina ana yin at-tanfil to sannan kuma wannan at-tanfil kin da an kai musu tana yiwa yayi musu ne bayan mi bayan an ƙara dabon ganima kenan da gabanta da bayan ta duka ana iya yi sai mas'alar da ta shafi annaflu ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man qatala qatilan falahu salabu hadithin da yake cikin sahih muslim wanda duk ya kashe mutun yana da tubar sa inji malaman zauri salab sun ka ce tuba ma'ana kayan da ke jikinsa da abubuwa za a bashi shi to sai malamai suka yi sabani shin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wanda yace man qatala qatilan falahu salabu shin dukkan mutumin da yaje wannan yaki wannan hukuncin ya shafe shi ko ko bai shafe shi ba malamai suka ce to wannan za a gina shi ne akan mas'ala ta usulul fiqh shin da yace man qatala qatilan falahu salabu duk wanda ya kashe wani yana da tubar sa shin hukunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dartas ko ko fatawa ce ya bayar ina fata an fahimci ni kenan idan hukunci ne an gane ko sai zaman to ya shafi kawai wanda an kai ma umurni amma idan ya zama to fatawa ce sai da mutu ta shafi kowa da kowa domin ita al'ada ce ta fatawa ta shafi kowa da kowa al'ada ce ta hukunci ta shafi wanda kawai abin ya shafe shi sai da mutu kenan lokacin da anka fadi wannan magana shin ta shafi wanda anka fada ne ko ko ga wanda anka fada ma wannan maganar ko ko ta shafi dukka al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wadanda ba a fada ma ba a fagen yaki a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da rai to wannan kadan ne daga cikin ahkam na wato al-fai wal ghanima littafin da nake son mu kai karshen hukumcen alfai'u da ganima a cikin sa zan yi amfani da littafin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti ya kawo maganganu da dama karkashin wannan aya kuma akwai wadansu maganganu da muka kara karkashin wannan aya ko in ce na kara a lokacin bincike dan saboda daliban ilimi su ji wasu maganganu da ke karkashin wannan aya kada su zaman to baki gare su wani lokaci Imam Suyuti a karkashin wannan aya yace wa'lamu annama ghanimtum min shay'in kusan duk abinda kun ka samu na ganima Imam Suyuti a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil ma'ana tun daga Fatiha har zuwa nasi ya dauki ayoyi gurgurun iko yayi istinbatin wadansu masaloli yace fiha dhikrul ghanima a cikin wannan aya akwai ambaton ganima kenan ina nuna maka cewa ga aya tana malami sun kai istinbat akwai zancen rabon ganima a musulunci wa annahu yajibu qismatuha kuma wajibi ne a raba ganima ina fata an fahimci ni wajibi ne a garba ganima qismatuha akhmasan a raba ta biyar arba'atun min halil ghanimin kashi guda shine lillahi walil rasuli walil qurba walil yatama wal masakin wal sabil kaso hudu kuma shune za a raba ma al ghanimina wadanda suka je wajen yaki to amma wannan cewa ya zama wajibi a raba ta haka wannan ba dukkan bai ce ittifaki ba dan kawai ne kama Imam Suyuti akwai sabani tsankanin malamai amma ba cewa ittifaki bane domin akwai waɗanda suke ganin a'a ba dole bane sai an raba ma'ana ana iya barin ijtihadi ga shugaba yayin irin yadda ya ga dama akwai waɗanda sun ka tafi akan wannan sun kafa hujja ne da wace hujja suka ce ba dole bane sai an raba tunda ana iya bar limami ya gabatar da abin da yake so suka ce lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaje a kai yakin ghazwat Hunain an samu dukiya amma sai ya raba wannan dukiya ga na'im Hawazin sai ya rarraba ta amma bai ba ansar ba waɗanda aka je aka yi yaki da su suka ce to wannan kaga wannan ya nuna cewa ashe ba dole bane imam kawai yana da damar da zai yi hukunci yin da ya gada ya raba ganima kenan da su a wajen su imam Qatada ra'ayin su da fai'i da ganima duka abu guda ne kuma shugaba shi aka bar ba kawai ya raba yayi ijtihadi amma fadin da an kai ba wajibi bane to sun kafa hujja da wannan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya abin nan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yaci makka da yaki bai raba wato abin nan ba ya kamata a ce makka ya rarraba ta yace wane na da kaza wane da kaza amma sai ya barta saboda suna ganin kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci makka ne da yaki amma bai raba ta ba to amma Imam Shafi'i shi ya tafi cewa ba za a raba gidajen makka ba amma shi ya dauki cewa makka da sulhu ne an ka bude ta wato futihat sulhan la anwatan shine da sulhi ne ba da cilasta suwa ba ma'ana ba da karfi ba Imam Shafi'i ya kafa hujja da hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin ya kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to amin yana cikin aminci wa man aghlaqa alaihi babahu duk wanda ya rike kofar gidansa ya liƙe ya shige ciki fa huwa amin yana cikin aminci an gane ko waman dakhala abin nan waman alqa silaha fa huwa amin wanda ya jefar da makami ya shiga cikin aminci waman dakhala almasjid fa huwa amin wanda ya shiga masallaci fa huwa amin ya shiga aminci to kaga shi Imam Shafi'i ya kamanta ya kafa hujja da wannan yace kenan makka da aminci aka buda ta amma malamai suka ce a makka da karfi aka buda ta ma'ana wato dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kebance wadansu mutane ya ba su aminci ba wai shi ke nuna cewa ba a ba a yi yaki ba an gane ko dan an ce an ba wadansu aminci ba shi ke nuna cewa an yi sulhu gaba ɗaya ba dalili kuma lokacin malamai sun kafa hujja dan saboda su nuna maganar Imam Shafi'i tana da rauni suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da zai shiga ja'ala Khalid ibn al-Walid ya sanya ja'ala Khalid ibn al-Walid ya sanya Khalid ibn al-Walid yawma fathu makkah ranar fathu makkah alal mujannabati al-yumna mujannaba ana itwa sashi ko kote an gane ko ko bangare na dama wazubair ibn al-awwam ya maida zubair ibn al-awwam alal mujannabati al-yusra akan bagiri ko mu ce bangare na hagu wa aba ubaida alal husar shi ko aba ubaida an sanya shi alal husar al-husar jam'i ne na al-hasir shine mutanen da ba su da wato sulken yaki ma'ana an raba runduna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya raba su haka sun shiga abin nan batnul wadi sun shiga a cikin kware na Makka lokacin da za su shigowa walam yatalaqahum ahadun illa anamuhu babu wani mutum da yayi karo da su a wannan lokacin da za su shiga face sun sashi bacci ma'ana sun halakar da shi ya mutu irin wancan mummunan bacci ne ba irin wannan bacci ba sannan kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurci a kashe waɗansu mutane ko da an iske su suna wato sun ratayu ga Ka'aba ina fata an fahimci ne akwai hadisi ingantacce wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin abin nan sahih muslim wanda hadisi ne na Anas an gane ko ake cewa akwai mutum ana ce masa ibnul khatal aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga makka ya cire wannan almighfar naz almighfar ya cire wato kulkulu mu ce hulla ta yaki ta karfi sai aka ce akwai ibnul akhtal ibnul khatal ya ji ya abin nan ya mutittile ga suturar Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a kashe shi kina kaga wannan ya nuna cewa Makka ba a shige ta da sulhu ba don da an yi sulhu da ba za a bata kowa a cikin ta ba ina fata an fahimci ni to wannan ya nuna cewa yaki akai daga cikin dalilai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yayi wannan yake cewa in wani ya kafa hujja da cewa Makka ta halatce an gane ko sai ce a'a an gane ko Allah ya halatta mini ita ce wani dan lokaci kinan ya halatta mini yin yaki cikin ta wani dan lokaci sannan hurmatta ta dawo kamar yadda take kaga wannan yake nuna maka cewa a'a ashe asalin Makka yaki ne akai da karfi aka wato abin nan nata sai dai malamai suke cewa to me yasa ba araba ta ba sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ganima duk da yake an kace min shay'in dukkan komi da komi ita dukiya raba ta za a yi zance mafi inganci kaso 5 dai na Allah dai da manzo da zawil qurba wal yatama wal masakin ibn sabil kaso 4 na masu ganima amma me yasa ba a ba wadancan ba lokacin da an kai yaki na ganimatu hawazin lokacin da an kai yakin Hunain suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da yan nemi mutane an gane ko su yi hakuri da waɗansu da zai taimaka ma domin ya ba da kyaututtuka ga waɗansu mutane wanda shine ma ya kawo matsala ga ansar har suka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar su hadisi na Abdullah ibn Zaid an gane ko Ibn Asim yana cikin wato sahihul Bukhari idan ka duba hadisi na 4430 da hadisi na 7745 idan ka duba zaka gane su Imam Muslim kuma yayi riwaya ita ma akwai riwaya ta Anas dan Malik kan wannan kissa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba ansar ba shede manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu magana ta zo suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba wani waɗanda mutane kuma suna sun kashe musulunci kenan kamar ya fifita ƴan uwansa Quraysh taqtur dima'a abinnan suyufana min dima'ihim wai takubban mu suna zubar da jini saboda yakin da muka yi da su sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki abinnan ya ba su to sai wannan magana sannu har ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tara su wanda ya zo da wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata tambaye shi ce to kaka an ce ga wata magana ta zo mutane suna fadar ta shi ko mutum wanda ya kawo magana da yana daga cikin ansar ya zo shi ba munafiki bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kai menene matsayinka game da maganar da suke fada ya ce a'a ni ai ma ana illa wahidun min qaumi bai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ba a'a irin ra'ayin mutane na shi gari ne bai yi ƙarya ba saboda ganin shi aka tara ansar domin su suka taimaki musuluncin har ya kai yau to kuma yanzu sun ga ana rabo ita ko dukiya fitina ta ko zamanin wane ne sai an samu matsala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana da ansar wannan riwayoyin kana iya tattara su yace ba ku son mutane su koma da abin duniya da saniya da raƙumi ku kuma ku koma da manzo sallallahu alaihi wa sallam sun kace mun yarda da rabo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine rabon mu sannan yayi musu addu'a wadda ta wuce komai ita addu'ar za ta amfane su yayi musu addu'a ta albarka da rahama gare su da iyayensu wadda ita ce suke cin amfanin ta har yanzu da duki aka ba su da yanzu sun kashi ta takari ba ta nuna amfani to shi yasa kenan sai ya zamanto ashe wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai basu ba shine malamai suka bada hujja cewa a'a saboda shi ya nemi su yi hakuri a ba waɗansu mutane ne waɗanda aka basu saboda su suna almu'allafati qulubuhum suna sabin shiga musulunci ana son musuluncin nasu shi yi karfi wanda kuma idan mutum ya diba cikin littafai na hadisai da siyar zai ga waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya basu waɗansu mutane ne daga cikin su akwai wanda anka bara kumi 100 akwai wanda anka bara kumi 100 akwai wanda anka bashi ma dukiya tsakanin abin nan jabalaini dutsi guda biyu duk abin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya bashi me yasa ya bashi da yaje yace mu mutanen shi asli mu ku shiga musulunci domin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana bada kyautar mutumin da baya jin tsoro shikenan sai gashi jama'a shi ta shiga addinin musulunci ashe dukiya muna iya amfani da ita don mi dan saboda mu kai addini gaba amma abin da musulmi suka kiyarda da shi kenan su musulmi bu su yadda bane yau ana iya sawa dukiya don addini ya ci gaba sai dai jira su kai kafirai su kawo kudi ayi aiki don saboda addini ya ci gaba wallahi sai dai su kafirtar da mu ƙarya ne ko da sun yi maka a zahiri cewa addinin suke so wallahi bannar da za ta biyo baya mai yawa ce in kuna tashi ku yi ma Allah aiki da dukiyarku ku yi in ba ku yi kuma ku jira ku gani Allah zai kawo inda za su yi ma Allah aiki to wannan kadan ne daga cikin abin da ya shafi rabon ganima sai mu isar da maganar da Imam Suyuti ya faɗa Imam Suyuti ya ce to wal khumusul baqi yuqsamu khamsatu ashumin khumusin da yayi saura za a raba shi gida biyar ne an gane ko li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahmun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wancan biyar din da anka kasa yana da rabo walidhil qurba da ƴan uwansa sahmun suna da guda walil yatama sahmun su kuma marayi suna da nasu yatama marayu daga al yutmi ne shi ne al infirad wanda ya kadaita an gane ko wato mutum idan mahaifinsa ya mutu qabla al bulugh ko mace ce ko namiji ana kiransa al yatim amma kuma idan mahaifi da mahaifiya sun mutu ana kiransa al latim an gane ko kamar wanda an mare shi ne ba'ana ta fuska guda biyu duka ya rasa mahaifa an gane ko walil masakini da miskinai sahamun su ko suna da kashi guda masakin miskini idan an kace miskini malaman luga suka ce daga sakana yaskunu ne shine abubuwa sun tsaya tak daga nan miskini ya samu asibi harkokin shi sun tsaya wasu kuma sun kace a'a daga sakana ne daga almaskana ne kaskanci domin mutumin da yake tare da talauci yana tare da kaskanci wannan magana ba gaskiya bace mutumin da yake da talauci in ya sa kan shirkin gaskiya yake da kaskanci dan adam abin da ke ja masa kaskanci rashin gaskiya da rashin bin gaskiya amma komai rashin kudin ka idan kana bin gaskiya wallahi baka tare da kaskanci ya kamata mu fahimci wannan wasu sun kace kuma almaskana daga as-sakina ne akwai natsuwa domin talaka zaka iske yana da natsuwa kware da gaske ba duk talaka yake da natsuwa ba gaskiya bane almuhimmu dai sun fadi abin nan nasu ne wal ibn sabili sahmun shi ko matafiyi yana da kaso daya kaga duk abin da ke cikin ayati ne istinbati sannan imam suyuti yace wa fiha anna ada'a hadha al-khums min shu'ab al-iman a cikin wannan aya yana daga cikin abin da ke nuna cewa an gane ko bada khumusi yana daga cikin shu'abul iman rassan imani li qawlihi in kuntum amantum billah wato ku bada wannan in kun yi imani da Allah ashe bada ganima yin aiki yana daga cikin mi yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jamaa cewa wato shu'abul iman rassan imani suna da yawa kuma cewa aiki yana daga cikin imani wa fi sahihi yazo a cikin sahih an gane ko inji Imam As-Suyuti bakin abin da ya faɗa kenan wannan hadisi ne na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim wa an tu'addu khumsa ma ghanimtum kamar yadda ya kawo shi hadisi ne na ummul mu'minin Aisha lokacin da wafd na Abd Qais ya zo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tambaye shi suna son ya sanar da su wani abu wanda yake za su amfani da shi to daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurce su da sun kace famurna bi amrin na'khudhuhu anka wa nad'u ilayhi man wara'ana fa qala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu al-iman billahi thumma fassaraha lahum shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa tu'addu ilayya khumsa ma ghanimtum ku kawo mini ilayya khumsa ma ghanimtum kenan biyar din abin da kun ka samu na ganima kaga wannan ya nuna cewa ashe waɗanda suka yi yaki ko kuma ba a'a in ba yaki bane abin da ya zamanto an same shi ne ga hannun kafirai yayi gudu na kafirai shiga cikin musulmi ba za a mayar da shi ba tunda akwai yaki tsakanin su da musulmi to wannan kaga yadda lafazin hadisin yake an gane ko wato addu khumsa ma ghanimtum yace ilayya zuwa gare ni to in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu shi nan fa a in ya kaura sai akai ga wakilin sa limamin na wannan lokaci ko shugaba na musulmi in akwai shi wanda hadisi ne da tsawo mai so zai koma cikin littafin tafsiri ya ga sharhan wannan hadisi to Imam Suyuti ya ci gaba da cewa karkashin wannan aya wastudilla bi umumi qawlihi min shay'in ko ko wastadalla bi umumi qawlihi wanda ya kafa hujja shine istadalla ya kafa dalili bi umumi qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala min shay'in na dukkan komai man qala bi qismatil ardi wanda yace hadda kasa ita ma ana raba ta biyar idan aka yi ganima shin kasa ana raba ta biyar ko ko ba a raba ta biyar akwai sabani suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai raba makka ba amma ya raba kasa ta banu nadir ya raba kasa wato ta abin nan ta quraiza da kuma ardi khaybar to yanzu ya akai can makka ba a raba ba nan kuma an raba sai suka ce mu al-imamu mukhayyarun iliman yana da zabi a karkashin in ya ga dama ya raba ta, in ya ga dama ya barta, duk da yake Makka mun ce an bude Makka ne da karfi. A kenan sai ya zamanto ita dukiya zance mafi inganci za a raba ta biyar ne. Dai shine kason Allah kamar yadda mun kai bayani lillahi walil rasuli walidhil qurba walitama misakin wabnis sabil. Ita ko kasa an gane ko suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wata bai raba wata ba, kenan shi yasa sayyidina Umar yayi ijtihadi bai raba wata kasa ba, domin ita kasa za a barta ne ga ijtihadin imami, shine abinda zancin da malamai suka fi zaba. To idan aka raba ba musulmi ita idza qusimat, in an raba ta tsakanin musulmi za ta koma ardu wato ushur ko ashur, za ta zamanto kasa ce ta goma, ma'ana abinda anka samu na amfani ta tunda musulmi ne suka yi aiki, to za su bada kaso 1/10. Idan kuma aka barta ba a raba ta ba, aka bada ta ga karnun kafirai, za a bar su su yi aiki, amma za su bada harajin wannan kasa, wanda shi haraji a musulunci sai ka diba cikin littattafai na ahkam as-sultaniya da littattafai na fiqhu, za ka ga bai bayanin haraji a musulunci, wanda a wannan lokaci irin lokaci na tafsiri minti 40-50 awa dai ba za mu iya samun kawo wannan ba. Imam Suyuti ya ce to man qala bi qismatil ardh, wanda ya ce za a raba kasa, al-maghnuma, wanda anka samu ta ganima, wa amwalir ruhban, kenan kuma wa qismati amwalir ruhban, za a raba dukiya ta ar-ruhban, tunda ar-ruhban sune mutanen da suke masu ibada waɗanda ba za a yake su ba. To amma kina idan an same su za a kwace dukiyar su a raba ta. Was-salab, da kuma as-salab, an gane ko min shay'in, kina as-salab wannan shine abinda anka ce tuba, mutumin da ya kashe mutum idan liman ya ce yana da kaza, shin wannan za a raba shi ko ba za a raba shi ba? A'a, idan liman ya baka izini, shin idan liman ya bada izini mutum na iya dauka ko da bai bayar ba, ko idan ya kashe sai ya kawo in liman ya ce ya dauka? Akwai sabani daga wajen malamai. Wa ma ukhidha sariqatan, da abinda anka samu sariqatan ta sata, to nan yana yuwa ya ce kamar abinda tana yuwa as-saraya, lokacin da musulmi suka je suka yi ta kai hari ga kafirai a lokacin farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayan hijira yayi ta tura saraya ana ta kwace dukiyar kafirai, ko kuma ukhidha sariqatan, abinda kafirai suka dauka daga musulmi an je wajen yaki aka same shi, yana iya dauka ukhidha sariqatan. Malam yace kuma wa ma ghanimatu ta'ifatun kharajat bighairi idhnil imam, da abinda wata jama'a ta fita ba tare da izinin shugaba ba, ta samu shi dukkan shi wajibin shi an araba shi. Wan nisa'i was-subyani wal abid wa ahli adh-dhimma, shin mata suna shiga cikin abinda su ma ana raba su cikin kaso biyar, was-subyan, da yara kankana, wal abid, da kuma bayi, duka su ma za a raba su kamar yadda ake raba kuɗi da dukiya, kamar yadda aka ce wa ahli dhimma, da ahli dhimma, to na ahli dhimma yana nufin hadda dukiya ahli dhimma, domin ahli dhimma nan idan ba sun warware alƙawari ba, in an kama su ai su akwai alƙawari tsakankanin mu da su, ba za mu yake su ba, kuma dukiyar su ai ba za mu kwace ta ba, sai dai in ya zama to nan yana nufin ahli dhimma, kenan dukiyar ahli dhimma in sun saba alƙawari ba su abin da yake sun yace ba, wallahi ta'ala. Malin yace wa man khalafa fil arba'ati al akhira qala lam yadkhulu fil khitabi, malin yace wanda ya saba game da hudu na karshe, kina an-nisa'u, da as-sibyan, da al-abidu, da ahli dhimma, sune hudu na karshe, qala lam yadkhulu fil khitabi, yace wadannan ba su ga cikin min shay'in ba, kinan abinda an min shay'in shi a wajen shi dukiya ta kuɗi, azurfa da zinariya, kinan da abinda ya kama da haka, da kuma ƙasa wadda za a samu ita an min shay'in, amma mata da sibyan da al-abid da ahli dhimma shi a wajen shi ba su ga cikin al-khitab ba. Yace malam ya ci gaba da cewa wastadalla bi idafati alghanimati lahum ala anna alghani anna alghanimina, an gane ko malakuha bi mujarrad alghanima, sannan kuma wanda ya kafa hujja cewa wato wastadalla bi idafati alghanima, da anka ce anna ma ghanimtum, Allah ya danganta wannan ganima lahum gare su, yace to ala anna alghanimina, cewa su masu ganima malakuha sun mallake ta bi mujarrad alghanima, da an yaki an same ta, kenan tasu ta sun mallake ta, ba wai ana jiran sai kuma an sake neman liman sai ya ce abin gaba, a'a, shi lima mai aikin sai rabo Allah ya riga ya basu ita. Wastadalla ba'dhum, ko ince shugaba, wastadalla ba'dhum bi zahiri al-aya ala anna al-khums yuqsamu sittatu ashumin, Imam Suyuti ya ce ga cewa waɗansu sun kafa hujja a ƙarƙashin wannan aya cewa shi al-khums za a raba shi gida shidda ba gida biyar ba, tunda mun ce za a raba shi gida biyar, kaso hudu a raba masu yaki, wancan kaso guda shine za a raba lillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. To shi wannan da anka ce ana kasa shi biyar, wasu suka ce a'a, su shidda ake raba shi. Menene dalilin su? Sun kace sahmul lillahi, lillahi din da anka ce da na Allah da na manzo duka ɗaya, dan Allah bai da buƙatar dukiya, su suka ce a'a, sahmul lillahi, rabo kaso guda na Allah ne, yusrafu fi subulil khair, za a sanya shi a cikin hanyoyin alkhairi, ma'ana za a dubi wadansu abubuwa na alkhairi a saka wannan, wa yu'khadhu lil ka'bati, a diban ma ka'aba, kenan yanzu da kuɗin da za a gina ka'aba, misali in za a gina ta da kuɗin da za a yi ma ka'aba sutura da sauran wadansu abubuwa na alkhairi, to shine allillahi na Allah, an gane ko to su shine sun kace wa qala akharuna wadansu sun kace yuqsamu ala arba'atin za a raba shi hudu ne kawai wa dhikrullahi war rasuli littabarruki da an kace da Allah da manzo dan neman albarka ne kina Allah bai da bukatar dukiya manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam bai da bukatar dukiya amma za a yi dhil qurba wal yatama wal masakin ibn sabili su ne suke da bukata dan a sa abin albarka shi yasa an kace wa qala abu hanifa imam shafi'i wato imam suyuti yake fada wa qala abu hanifa yace ala thalathatin za a raba shi gida uku wa asqata dhawil qurba sai ya fitar da dhawil qurba shi ko yace za a bada wato kenan tunda an ce lillahi wal rasul wal dhil qurba ya fitar da su za a bada al yatama wal masakin wa bil sabil imam suyuti yace wa fil ayati raddun alayhi a cikin aya akwai raddi gare shi domin Allah ya fito da wadanga abubuwa qarara wa ala man qala kuma akwai raddi akan wanda yace innahu ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kaura li qarabati al-khalifa za a bada wannan rabo ne ga ƴan uwan shi shugaban kenan ƴan uwan shi sai su koma a'a nan ƴan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nufi ba ƴan uwan shi shugaba ba rabon bai tashi ya koma zuwa gare shi gare su in dai ba su sun kasance ba dama wato ƴan uwan manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zama to shugaban dama cikin zuriya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ƴan uwan nashi kuma ƴan uwa ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan magana ta riga ta ƙari wa ala malikin kuma akwai raddi game imamu malik kenan inji imamu suyuti haythu qala dan yace la yahtassu bihi al asnaf al mazkura an gane ko shi yana nufin cewa da anka ce lillahi walil rasul walil dhil qurba walil yatama wal masakin wal sabil ba ya tsaya ne akan su ba bal yusrafu fi masalihil muslimina yace kawai duk ana iya saka wannan rabon ko ina a cikin al'amuran musulmi wa khussu bi dhikri an kebance su da ambato ta'kidan li amrihim don a nuna al'amarin su yana da karfi amma a wajen Ibn Malik kawai wannan ana iya sarrafa dukiyar ta kowace hanya inji Imam Suyuti yace to akwai raddi gare shi don aya ta fito da waɗannan karara wa fi masrafi sahmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu khilafun sannan masrafin nabi sallallahu alaihi wasallam rabon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda yanzu ya kaura baya nan idan aka samu ganima to ina za a sanya nashi yace to khilafun akwai sabani dhahaba kullun min al-a'immati fihi ila shay'in kowanne daga cikin shugabanni nan yana nufin shugabanni na fiqhu kenan su ya tahi zuwa ga ila shay'in zuwa wani abu lima qama indahu fi dhalika saboda abin da ya tsayu na dalili a wajen sa wanda yana son ya nuna baka cewa akwai dalilai ba haka bane suka saba ma juna wastadalla bi umumi al-aya kuma wani ya kafa hujja da umumin wannan aya man qala bi istihqaqi al-aghniya'i min al-arba'ati al-mazkurina wadancan hudu da anka ambata al-mazkurina yace to hadda mawada ta cikin su za a basu tunda an ce wato lil yatama wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli wa li dhil qurba to dhil qurba shi mawada ta daga cikin ƴan uwan manzo sallallahu alaihi wasallam ko talakawa to wasu suna ganin hadda mawada ta suna shiga wal yatama da marayi shin marayi wanda anka bar masa dukiya mai yawa yana shiga cikin ko bai shiga wasu sun ce kawai duka za su shiga kawai sun yi umumi anna ma ghanimtum min shay'in wal yatama wal masakini miskinai miskini to akwai sabani zamu zo bayani kan shi wasu sun kace to miskini daban fakiri daban wadansu sun kace a miskini yafi fakiri kun san a cikin yaren larabci akwai sabani wadansu sun kace miskini yafi fakiri talauci amma Allah ya rarraba su innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wasu kace miskini yafi talauci shi yasa aka fara da shi wasu sun kace fakiri yafi talauci saboda mi saboda shi fakiri daga al-faqru ne al-faqiratu wato talauci yana karye gadon bayan mutum ta zundo an yuf'ala biha faqira azaba mai karye gadon baya wadansu sun kace miskini yafi talauci domin daga sakana yaskunu ne shine al'amura sun tsaya masa cak to amma malamai suke cewa da kalima ta miskini da faqiri kamar kalima ce ta imani da musulunci kullama ijtama aftaraqa wa kullama aftaraqa ijtama idan anka kawo faqiri da miskini to faqiri daban miskini daban amma in anka kawo miskini da faqiri to sun bambanta sai dai zance mafi inganci miskini yafi saukin hali bisa ga faqiri dalili kuma aya cikin suratul kafir inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa amma as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr as-safina jirganyar ruwa an gane ko jirgin ruwa li masakin na miskine ne ya'maluna fil bahr wanda suke aiki fil bahr a cikin teku kaga Allah ya nuna su miskine ne suna da abin da ma suke iya sarrafawa su samu abinci shi yasa suke ganin shi miskini ashe mutun ya zamanto yana da dan abin da yake sarrafa don ya samu abincin da zai ci ba shi ke nuna cewa shi ba miskini bane kaji abinda malamai sun ka fada kenan in anka kawo miskini daban fakiri daban kenan a wajen wadansu malamai miskini yahi fakiri amma zance mafi inganci fakiri yahi miskini talauci kamar kalma ce ta imani da musulunci in anka kawo imani da musulunci to shi imani yana nufin abubuwa rukunan imani guda shida ababin da ke boye amma musulunci abinda ke zahiri duk da ke an ce cikin rukunan musulunci shahadatu Allah ilaha illallah to na ana nufin a zahiri ka fada don ba a san a cikin zuciyarka ko kai imani ita ko baka imani da ita ba kenan sai zaman to musulunci yana nufin ababin da suke zahiri imani yana nufin abinda suke boye kenan amma in an kawo imani ba aka musulunci ba to musulunci ya shiga ciki in an kawo musulunci ba aka kawo imani ba to kuma imani ya shiga ciki haka ne malamai sun kai bayanin su shi yasa kakka rudu da ayar da ke cikin suratul al-hujurat da take cewa qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم kaga wannan tana nuna cewa bus imani bai shiga cikin zuciya su ba kenan ta nuna imani yana cikin zuciya to amma in an kawo imani ba aka musulunci ba musulunci ya shiga ciki in an kawo musulunci ba aka kawo imani ba to shi kuma ya shiga ciki to haka kalma ta miskini da fakiri suke a cikin alqur'ani abinda malamai sun kai bayani kenan إمام السيوطي يسي واستدل بأموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين وسودك تكما لما يسونا قلن وأن قودا هؤو ينقوى منزو صلى الله عليه وآله وسلم دكما مسكيني دكما واتو يتاما دكما ابن السبيل إمبا سنة تكين كودا ما وداتاني ذا أباسو to amma shi miskini ma ya za a yi a ce mawadaci na tunda in ba mun ce ba miskini wanda yana da dan abin da zai yi to shi ko wanda yake da dan harkokin shi ai ba mawadaci bane almuhimu dai malamai na suka kawo magana sun ka ce umumi kawai ya kamata a ba su duka gaba dai aw ba'dihim wadan sun ka ce sashen su kal fuqara'i matalauta daga cikin su wa man qala bi istiwa'i dhukurihim wa unthahum akwai wanda yace kuma da mazan su da matan su duka dai za a ba su wa man qala bi ita'i sahmi dhawil qurba li jami'i quraish akwai wanda yace rabo na dhawil qurba za a ba quraishawa li anna li kullin minhum qurba domin kowanne daga cikin su yana da kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba amma cewa dukkan shi na quraish da wannan zancin yana da rauni domin mi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa abinda ake nufi da zawil qurba ɗan uwansa qarabatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min bani al-hashim wa bani al-muttalib sune waɗanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lam naftariq fil jahiliya wala fil islam ba mu rabu da su ba a cikin jahiliya a cikin musulunci tun ana lokacin jahiliya azabar da ake bamu sun yarda su zauna tare da mu a sha wahalar musulunci da su to kenan ba mu rabu ba cikin wancan lokaci kuma ba mu rabuwa ma a wannan lokaci shi yasa akwai wani da wahala ta zo zai gure barka kada kai bakin ciki a Allah ya nuna ma wannan mutumin ba masu yinka bane na gaskiya akwai wanda kuma zai zauna tare da kai ko za a rayu ko za a mutu to shi yasa idan Allah ya sanya ka cikin wani hali ka gode ma Allah domin yana son ya tace maka wane ne yake tare da kai wane ne ba yake tare da kai ba shi yasa Allah ya ce masa habban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Uhud da ba a ci nasara ba yace ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah ba zai bar ku ba haka ruddudud kowa yace yayi imani shi na son Allah yana son aljanna a sai Allah ya bambanta za a kawo uzurra za a kawo matsaloli shikenan sai ka gani wani na yanzu an to an ce wani na an musulmi wurin ga sai an kaga alamun a turawa na annan suna bincike da bindigogin su kowa sai ce kai shi ba musulmi na ba shikenan magana ta kare wani sai ya zabura yace shi musulmi na halbe shi magana ta rage ta kare kuma mu ce dole sai ka ce kai musulmi bane an gane ko don su halbe ka domin in an ka tilastar da kai kaga alamun za a samu matsala musulunci ya baka dama amma akwai wanda shi yafi so ma a kashe shi nan za a gani wa zai aiki da rukhsa wa zai da aiki da rukhsa ba shi yasa kada mu bata maka mulukaci Allah ya san waɗanda abin nan to amma cewa dukkan Qurayshawa ake nufi lalle Qurayshawa suna da karaba da manzo sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar kabila amma waɗanda ake nufi waɗanda suke da karaba da shi mafi kusanci wanda take da alaka da usrar shi ƴan uwa musulmi wannan shine abinda Imam Suyuti ya kawo a karkashin wannan aya sannan abinda zan ce na ƙarshe akwai raddi ga ƴan Shi'a wannan aya tana magana zancen ganima to su a wajen Shi'a babu zancen ganima sai suka maida ta zakka shi yasa su zancen zakka sun ka ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in duk abinda kun ka samu na ganima sun ka ce nan ba ana nufin ganima ta yaki dai ba a idan ka je kai kasuwanci to ganima ce ko ba haka nan bane sun ka ce to dan haka malaman su sune suke da khumsi shi yasa su ba sa fitar da zakka iyaka mutum zai kasa dukiyar sa ne kashi biyar ya dauki kashi ɗaya ya kai ma malamin su ko shugaban su a aqidar su wannan haka yake a duba cikin littafin fiqihun su za su yi bayani to wannan kuma shi yasa da yawa ɗansu suka ji wannan shi'ancin koda sun gane ƙarya ne daga cikin manyan malaman shi'anci ba sa iya kaucewa dan kaga mutun ya kasa dukiyar shi kashi hudu mutun na da biliyan 5 misali ko miliyan 5 ya dauki miliyan 1 ya ba malam shi ya zauna da hudu in yana da biliyan 5 ya ba malam biliyan 1 kaga akwai hatsari cikin wannan shi yasa to wannan hanyar tana daga cikin hanyoyin da suka bi na yada shi an cin don duk wanda a sama yake samun irin wannan dukiya yana da wahala a ce ya ja da baya da halattar da auren mutu a aure wanda adda lokaci mai iyaka ya kadan ko da na awa biyu ne ana iya yi akwai na sati daya akwai na wata daya kaga a turai sai kafirai suka ga wannan mazhaba ita adda sauki cikin addinin musulunci sai suka yarda suka bita saboda mi saboda zai halatta musu da kafircin su duk wanda zai shigo ya dinar da ita sai ta yi doki lokaci da shi ta bashi auren mutu ane za su yi kuma neman aljanna da za ta yi kuma tana akan addinin ta yan uwa musulmi wannan akwai hatsari cikin qadiyya ce ta shi'a ne dan tsakaro muna a ƙarshe abinda zan ce shine cewa wannan aya tana da alaka da ayatul ahkam na farko abinda nake so na ce akwai ayatul ahkam suna da dirasa guda biyu kamar ahadithul ahkam ne akwai hadisan da ahadithul ahkam malamai sune tattafai na ahadithul ahkam da dama irin su ibnu daqiq al-eid da sauransu dalibi ilimi zai bincike akan su akwai kuma ayatul ahkam wadanda malamai sun yi bincike akan su akwai ayatul aqida malamai sun yi bincike akan su akwai ayat tafsir ayatul aqida kuma shi ma malamai sun yi bincike akan su to akwai wani malami da ya bincike akan littafan ayatul ahkam wato tafsir kenan ad-dirasa at-ta'siliya sunan littafin tafasiru ayat al-ahkam wa manahijuha ustad ad-doktor ali bin suleiman al-abid an gane koko al-ubaid ne ban sani ba wannan malamin yayi bincike kan tafasir ayat al-ahkam in kana son ka san dokokin su da manhajin su ka nemi wannan littafi babban malami ne da yayi bincike akan wannan sai a ƙarshe kuma idan kana so wanga duk bayanin da ka ji nayi ko dai bisa 50 ban kawo bin al-amri abinda shafi gari ba yanzu mi zaka yi sai ka koma cikin littafin tafsiri kamar da ni faɗa waɗanda suka bayani kan fiqh kaga kana da al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi kaga mas'alolin da ya kawo ka diba cikin wato ayatul ahkam na ibn al-arabi al-maliki ka diba cikin ayatul ahkam na imam al-jassas ka diba cikin ayatul ahkam na sheikh sa'is ka diba cikin ayatul ahkam a gurguje in baka son dokon bayani na abdul qadir shaybatul hamd zai ka maka wato bayani a gurguje sannan kana iya duba ayatul ahkam na sheikh ibn uthaymeen wato mas'alolin shi da aka tattara sannan kuma kana iya ka duba cikin wato al-adhb an-namir fi min majalis ash-shanqiti nan ma ya kawo mas'aloli da dama sannan ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahi al-qur'an bil qur'an yayi bayani fiye da wato safha 40 a karkashin wannan aya da mas'alolin ta fiqh dan haka zaka koma ne cikin littafai akwai ayatul ahkam na sabuni kana iya duba shi in kana son bayani matsakaici ba tare da tsawaitawa ba na kawo wannan bayanin ne saboda ƴan uwa su san akwai mas'aloli masu yawa dalibai su san akwai mas'aloli masu yawa karkashin wannan aya kuma balma akwai mas'alolin da ba a gurguje ne a gutsura suna muka yi kenan ilimi abu ne mai fadi yana bukatar bincike ba ilimi yana son abubuwa ne na rikici ba a'a ka kawo mas'ala ka ji wata mas'ala ma wanda baka santa ba kana iya ka duba kuma cikin littafin fiqh al-muqaran kamar bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtasid na ibn rushd al-hafid kuma ka duba cikin al-mughni ibn qudama babi na ganima da yaqe da sauran littafai irin su mudawwalatul kubra ka ga maganganun malamai da dalilan su irin su mukhtasar khalil ka duba littafai malamai abin da suka kawo a mazhabobi daban-daban kaga yadda malamai suka yi bayanin ka'idodin amma haka kawai mutun ya zo yayi bayani irin son ransa babu dalili wani lokaci babu aya babu hadisi babu kaza wannan ba abu ne wanda zai kai mu gaba kuma wallahi kamar da ni gani nace to wanga bayanin da mun kai cikin bayanin ganima yalla mun yi biyu ne cikin 50 ko mun yi uku cikin 50 sauran bayanai sai ka koma cikin littafai wallahu ta'ala alam to ina ga muna iya bari haka insha Allah ta'ala Allah ya ce to wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in kusancewa duk abinda kun ka samu daga ganima min shay'in nan wani abu ko karami ne ko babba wanda mun fadi cewa banda kasa an fitar da ita banda kuma wadansu sun fitar da banda abinda ya shafi mata da yara da aka kama wajin yaki matsayin bayi fa anna lillahi khumsa wa tu khumsin shi na Allah ne mun fadi cewa wadansu na rufin na Allah za a fitar ma Allah don ka aba ko wadansu aiki na alkhairi wasu ka ce a'a Allah baya bukata walil rasuli kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu ma sun ce manzo bai da bukata amma mun ce wannan dan ce ba gaskiya bane ana fitar masa da nasa walidin qurba da ƴan uwansa wal idan ma suna maudata ko kuko da ba maudata bane wadansu tafi cewa sai in suna talakawa wal yatama da kuma marayi shi ma marayin shin maudata ko talakawa akwai wadansu ce a ko talakawa ne za a basu ko maudata ne za a basu wadansu kuma sun ce sai in masu hali in ba su da hali wal masakini da miskinai to shi miskini ba abinci a ci shi na da hali ko bai da hali dan dama talakani wa ibn sabil da wanda yake matafiyi idan bai da hali guzurin sa ya yanki in kuntum amantum billah in kun yi imani da Allah kenan famtasiru ko zartar da abinda Allah ya ce wa ma anzalna ala abdina kenan wa bima anzalna ala abdina da abinda mun ka saukar ga bawon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawmul furqan ranar furqan ranar da an kararrabe gaskiya da ƙarya an sanya mata suna yawmul furqan lianna Allah faraka fihi bainal haqqi wal batil wa bainal kufri wal iman wa bainal kafirina wal mu'minin yawmal taqal jam'an ranar da jama'a biyu suka hadu ita ce jama'a ta musulmi da jama'a ta kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne wato akan komai adaran makaranta wannan aya ta karshe saboda mu karanta ta koda mu samu albarkat harufanta
idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
to ɗan uwa musulmi wannan aya tana da tsawo kuma babu wani abu wanda zamu iya karawa dai cikin bayani akan ta sai mu yi hakuri idan gobe Allah ya kai mu da ran insha Allah ta'ala zamu zo mu dora akan wannan aya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته